بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم
السلام ومساء البركة barka mu da wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 3 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Yuni 2026 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inda aka fi sani da suna dandali a nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muka saba yin darasi a cikin tafsirin juz'u amma a yau insha Allah za mu shiga suratul bayyina suratul lam yakun alladhina kafaru ita za mu fara tafsirin ta yau insha Allah malam bismillah
a'udhu billahi samii'il 'aliim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
نعم الله يسعدك على الخير وانا يتجي سورة البينة وانا يتجي سورة تسعين تقص a cikin tartibin Mus'haf Uthman in an fara lissafin shi daga can sama sannan ta bangaren sauka kuma ita ce sura ta 101 da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta sauka bayan suratul talaq ta kuma sauka afwan kafin suratul talaq bayan suratul hashr ta sauka a ƙarshen shekara ta 3 bayan hijira ko kuma a farkon shekara ta 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azance mafi shahara wannan sura ce madaniya musamman saboda ambaton ahlul kitabi da ya zo a cikin ta idan yake wasu malamai suna ganin cewa sura ce makkiya, wallahu a'lam. Wannan sura tana da sunaye daban-daban, sunayenta sun ta san mu suna goma ko sama da haka. Sunanta da ya rubutacce a cikin musafi shine suratul bayyina, wato sura ta zo da lafazin al-bayyina, hujja bayyananna. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira ta da suna suratul lam yakunil ladina kafar, wato ya kira ta da farkon zancen da ke cikinta, kamar yadda ake yawan kiran surori da haka, ana cewa suratul iza jaa, suratul qul huwa, suratul washamsi wa duhaha, da an saba kiran sunayen wato surori ta hanyar amfani da kalma ɗaya ko biyu da ya zo a cikin farkonsu. Sannan ana ce mata suratul qiyama, ana kuma ce mata suratul ahlil kitabi, ana ce mata suratul intikak, ana ce mata suratul balad, ana ce mata suratul munfakkin, ana kuma ce mata suratul bariya. Duk waɗannan sunayenta ne da suka zo a wurare mabambanta a cikin adabiyat. Wannan sura akwai hadisi da yazo wanda yake nuni zuwa ga tarihin saukata da falalarta. Hadisin ya zo da lafazi iri daban-daban, amma za mu takaito akan lafazi guda ɗaya ko biyu. Akwai lafazin da ya zo daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama li Ubay ibn Ka'ab, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabi Ubay ɗan Ka'ab, Ubay ɗan Ka'ab Allah ya ƙara masa yadda yana cikin manyan sahabbai ta fuskar sanin Alkur'ani mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da shi akan al'amuran Alkur'ani. Har wata rana ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya karanta wani wuri, ya kakare masa da ya idar da sallah cewa yi ina Ubay ɗan Ka'ab, ya ce gani nan ya Rasulullah, ya ce ya kana jin karatu ya rikici min ba za ka tuna min ba, ya ce ai na yi tsammanin ko an soke karatun wannan wajen. Wannan ya yi sai ya ga maka matsayin Ubay ɗan Ka'ab. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Ubay ya ce inna Allaha amarani an aqra'a alayka, lalle Allah ya umarce ni in karanta maka lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. A wannan riwaya haka yazo, a wata riwaya inna Allaha inni umritu an uqri'aka an aqra'a alayka, wato in karanta maka kawai, an uqri'aka in karanta maka ita irin yanda malami ke karanta wa dalibansa, shine al-iqra, wato ba karanta wa mutum kadai ba, a karantawa da niyyar koya masa. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, yana ma cikin Bukhari. Qala Ubay, sai Ubay ya ce wa sammani, kuma Allah ya kira sunana ya ce ni za a karantawa? Qala na'am, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kwarai kuwa Allah ya kira sunanka specifically, ya bani umarni cewa in karanta maka wannan sura. Fabaka Ubay, sai Ubay ya fashi da kuka saboda jin daɗi da shiga cikin yanayi na tunanin cewa yanzu shi ɗin nan har ya kai Allah Maɗauki Sarki ya ambace shi a bada wani umarni na musamman da ya shafe shi. Malamai suka ce wannan yana nuna wato ashe ba aibi ba ne babba ya karanta ma ƙarami karatu, wanda yake ganin kanshi da wani matsayi ko da wata daraja ko da wani fifiko, dan ya koyar da na ƙasa da shi ko wasu wanda ba su kai darajarsa ba, ko ya karanta Ƙur'ani a gabansu ba wani abu ba ne, domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa daraja. Allah Maɗauki Sarki ya umarce shi da ya karanta ma ainihin wato wani daga cikin mabiyansa, sahabbansa. Wannan yana nuna mana ashe babu laifi dan kana malami kuma ya zamana ɗalibanka suna ƙasa da kai a shekaru ko a falala ko a daraja ko a arziki, ba matsala ba ne kakka musu girman kai ko ɗagawa. Sannan hadisin yana nuna darajar shi wannan sahabi Ubay ɗan Ka'ab, Allah ya ƙara masa yadda. Kamar yadda kuma hadisin ya zo da abin da ake cewa sunnatul iqra, wato tabbatar da sunnancin koyon karatun Alƙur'ani ta hanyar saurare a bakin malami. Alƙur'ani mai girma wanda duk zai koye shi yana so ya samu albarkar koyonsa, bai zama ya nakalce shi ne ta hanyar talaki, ya ji daga malaminsa baki da kunne, ya koya a bakin malamin, kunnensa ya saurara, sannan ya karanta wa malamin, malamin ya tabbatar mai da karatun, koya mishi gyare-gyare a inda akwai gyare-gyare. To wannan kenan game da wannan sura. Akwai hadisan sun zo da lafuza daban-daban, amma wannan ya wadatar domin duk ma'anarsu ɗaya ce, za ka iya samun wani ƙare-ƙare a cikin lafazin, amma dai ma'ana ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya umarce shi ya karanta ma Ubayy ɗan Ka'ab radiyallahu anhu wannan sura, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Ubayy ya ba shi labari kuma ya karanta masa. Maudu'in da sura take magana a kai guda ɗaya ne, shi ne wato tabbatar da cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wani abu ne da ba makawa. Allah ya riga ya hukunta sai ya aiko shi a ƙarshen zamani, kuma Allah bai tsara mutanen ƙarshen duniya su samu shiriya ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah nazara ila ahli al-ardi arabihim wa ajamihim famaqatahum jami'an. Allah ya kalli gaba ɗaya mutanen duniya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, larabawansu da wanda ba larabawa ba, Allah ya fushi da su gabaki ɗaya, illa baqaya min ahli al-kitabi, sai wasu ƴan saura-saura daga cikin ahli al-kitabi, sannan sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya fitar da su daga cikin wannan fushi da Allah madaukakin sarki ya da su gabaki ɗaya. Saboda haka Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya haskaka wannan duniya, kuma duk wanda yake san shari'a sai ya bi shi. Da kuma bayani akan cewa akwai wasu waɗanda da suna tutiyar suna jiran ya zo su bi shi su samu shari'a, amma da ya zo sai suka kafirce ba su samu shari'a ba. Wannan kuma yana tabbatar da cewa ita shari'ar to daga Allah ne, ba yin kanka ba ne, ba cika baki ba ne ko kuri ko makamancin haka. Surar tana da ayoyi guda takwas a cikin lissafin mutanen ƙasar Kufa, al-Adil Kufi, amma a al-Ad al-Madani wa Shami ta zo da ayoyi tara ne. Wannan musaf da nake amfani da shi ne rabi shi ne mai aya takwas. Musaf mai aya tara ana fasa aya ƙarshe ne ko? Aya ƙarshe ne ake fasa ta zuwa in ka karanta jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sai a sa aya, sai a sake sabuwar aya, radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabba. Wannan aya ta ƙarshen aka raba ta, ta koma gida biyu, ita zama aya ta takwas da aya ta tara. Ina fata mun gane wannan abinda Allah yake cewa a takaice, lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Waɗanda suka kafirta daga ma'abuta littafi da mushrikai ba su zamanto masu barin abinda suke a kai na kafirci ba. Munfakkina, masu barin abinda suke a kai na kafirci ba. Hatta ta'tiyahumul bayyina, har sai bayan hujja bayyananniya ta zo musu. Rasulun minallahi, hujjar ita ce manzo daga Allah. Yatlu alaihim, yatlu sufa mutahara ko? Wadda zai dinga karanta musu takardu masu tsarki. Fiha, a cikin takardun akwai kutubun qayyima, hukunce-hukunce masu tsarki masu daraja. Shi ne ma'anar kutubun anan, kamar walaƙar katabna fi zaburi min ba'di dhikri wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Irin wannan katabadan da ma'anar menene, da ma'anar hukunci. Wallahu a'lam. Yace fiha kutubun qayyima, a cikinta akwai littattafai, akwai hukunce-hukunce masu ƙarfi. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba, ko? Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba, waɗanda aka ba littafi ɗin nan ba su rarraba ba, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, sai bayan da hujja ta zo musu karara wama umiru kuma ba a umurce su ba illa liya'budullah sai dai su bautata wa Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake bauta ga Allah suna masu tsarkake addini ga Allah hunafa'a suna tsaye akan miƙaƙƙen addini wa yuqimus sala kuma aka umarce su tsaye da sallah wa yu'tuz zaka kuma su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin miƙaƙƙiyar hanya innal ladina kafaru Allah yace lalle waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama khalidina fiha masu wanzuwa a cikinta ulaika hum lalle waɗannan su ne sharrul bariya mafiya sharrin halitta innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari ulaika kaga waɗannan hum khairul bariya su ne mafiya alkhairin halitta Allah ka samu cikin su
amin
Allah ya sake cewa jazaohum sakamakon su inda rabbihim wajen ubangijinsu jannati adn aljanna ne gidajen dawwama tajri min tahtiha al-anhar wanda koguna ko koramu suke gudana karkashinsu khalidina fiha abada su masu tabbata ne a cikinta har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da shi Allah ya ce zalika liman khashiya rabba wannan sakamako ne na wanda ya ji tsoron ubangijinsa Allah ka samu cikin su wannan shine fassara ko tarjuma takaitacciya ta suratul lam yakun ma kuma farko da Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina lallai waɗanda suka kafirta cikin ahlul kitabi da mushrikai wannan yace qira'a duka masu riwaya mutawatira amma an samu daga ibnu mas'udin radiyallahu anhu yana karanta nan wajen da lam yakunil mushrikuna wa ahlul kitabi ya tsira lafazin alladhina kafaru tsira karanta lam yakunil mushrikuna wa ahlul kitabi munfakuna munfakina afwan tunda akwai lam yakunil mushrikuna wa ahlul kitabi munfakina wannan tilawar kamar da al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi yake fada a cikin akamul qur'an yace wa hiya ja'izatun fi ma'radil bayan idan an zo yin fassara wannan qira'ar babu laifi a yi magana a kanta ko a bujiro da ita yace la fi ma'radil tilawa amma ba za a yi tilawa da ita ba saboda ba mutawatira ba ce malaman qira'at na qur'ani sun sa sharadin cewa kafin ya halasta a yi karatu da wani lafazi na qur'ani sai ya zama mutawatir sayyidina ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cikin manyan qurra'u dan an kirga daya biyu uku hudu ba a kaushi haka ce ubayy zai dan sabit sayyidina usman da dora ce ibn mas'ud a cikin qurra'u na sahabbai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin tirmidhi yana cewa wanda yake so ya karanta qur'ani dan ya shar kamar yanzu aka saukar da shi man arada an yaqra al-qur'ana raddan qariyan falyaqra'u ala qira'ati ibn ummi abd ya karanta da irin karatun da yaji ibn mas'ud yana yi yanzu wannan ya shafi sahabbai ne da tabi'ai da sauko ya karatu a gunsu amma mu ba zai shafa mu ba saboda riwayar karatunsa bata zo gare mu ta hanyar take karbiya a imanci ba ta fuskar tilawa ibn mas'ud din nan ya taba jin ubayyu din can yana karatun wani abu cikin alqur'ani sai ya tuhume shi cewa ba haka yake ba har suka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kowa ya karanta nashi ubayyu ya karanta ibn mas'ud shi ma ya karanta da karantawarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duka naku daidai kaga wannan ya nuna ashe ba na ibnu mas'ud din ne kare daidai ba so da ka babu laifi dan mun karanta da wani wanda ba na ibnu mas'ud ba a wajen tirawa tunda ba mu da riwayar sa irin ta su ingantacciya sana aikace an samu shi da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen bayani yakan karanta wasu ayoyin alqur'ani da wani lafazi riwaya kamar riwaya bil ma'an wato ne go karanta wata aya alqur'ani yana iya kawo ta da wani abu wanda yake ma'anarta amma lafazin ba keke da keke ba wannan ya halasta a wajen kawo hujja inda bai halasta ba da ba zai halasta mufassara ma da wani yare ba domin da abin da yake da wani yare shine kokarin kusanto da ma'anar to da larabci ma ya halasta ya haka sannan daga nan ne kuma ya halasta a yi da wani yaran domin manufar qur'ani shine a karanta a fahimta a yi aiki ba fahimta ba ina za a je ga magana aiki alal misali al-imam al-baihaqi a cikin ma'rifatu sunan wal atha ya ruwaito haka nan al-bazwi cikin sharh as-sunnah haka al-imam malik ma ya kawo a cikin muwatta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna da yazo sai karanta idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liqibali 'iddatihinna in za ku saki mata ku sake su a farkon lissafin iddarsu yazo alqur'ani kawai li'iddatihinna sallallahu alaihi wasallam ya ƙara lafazin liqibali 'iddatihinna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka Ibnu Abbas ya karanta haka Ibnu Umar ya karanta haka da sauran sahabbai duka asarin su sana'a su nan tafan da wasu makamantan su da haka wannan yana mana babu laifi a wajen ainihin bayani idan an canza wani lafazi ko wani abu da bai canza ma'ana ba wani lokaci mu mutanen wannan zamanin musamman irin alarmumi suka yi gaggawar kuskurantar da wanda yazo ya irin haka idan ya karanta ne da sunan yana kawo doran alqur'ani yayi kuskure tabbas kuma babu laifi da an nabba shi amma idan ya karanta ne da sunan ya so ya kawo ma'anar baka da zaka lazim ta ne kuskure musamman idan ya zama malami ne da ya san me yake yi wajen ma'ana ba gardi ne irin ka ba ya kai arama ina fata mun gano so da ka Allah yace lam yakunil ladina kafar lalle wanda suka kafarta min ahlil kitabi wal mushrikina daga ahlul kitab ahlul kitab kamar da aka sani sune yahudawa da kristoci so ake cewa ahlul kitab wato wadanda aka yi ma annabawan su wahayi kafin annabin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wadannan annabawa galibin su a cikin banu isra'ila da kuma wasu su a cikin wato nasara amma anan kamar yadda Ibnu Abbas yake cewa ana nufin Yahudawan Madina ake nufi wanda sune guda uku nan Banu Qainuqa Banu Nadir da Banu Quraiza sune Yahudawan da ake ishara zuwa gare su Arab wal mushrikuna wal mushrikina kuma da aka ce mushrikai sune kafiran Makka kafiran Makka da sauran kafiran da suke kewaye da kasar Hijaz waɗannan da suka ga an san musulunci ake ta rigima da su akan musulunci da su ake nufi anan su ake kira da suna wal mushrikina da kafirai waɗanda suke marasa littafi idan muka lura anan yanzu an hada waɗannan manyan jigon kafirci guda biyu idan Allah ya kira su da suna alladhina kafaru sai ya ambaci nau'i biyu akwai wanda kafircin su shine bautar gumaka shirka sune al-mushrikun akwai wanda kafircin su shine taurin kai na kin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudu a lokacin ba sa yin shirka ta fuskar irin bautar gumaka suna rike da littafin su na taura suna fadan abinda suka ga dama a ciki su koyi wanda suka ga dama dubdunaha wa tukhfuna kathira ko suna bayyana abinda ransu yake so sauran kuma su koyi amma su ba su da gumaka da suke bautatawa yadda kafiran Makka suke da gumaka suke bauta musu kenan kafirci ba dole sai ya bauta wa gunki ba. Idan mutum yayi inaji, yayi taurin kai, yake gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan shi ma kafirci ne. Da haka aka ambaci biyun anan ta fuskar kowanne da irin nau'in kafircinsa. Allah ya ce munfakkina, munfakkin wato ai muntahina an kufrihim. A infakka shine ya rabu da abu kaza, yanfakku anhu, yana rabuwa da shi. Wannan infakka tana daga cikin nawasikul ibtida, wadda take koyo shi tana kafin ta yi aiki sai an kawo ta da haɗe da ma manfakka, ma fati'a, ma bariha da ire-irensu. Da haka anan ba ta yi aikin ta ba. Anan wadda take yin aikin ta ce kana, da ta lam yakun. Da haka ita ce ta sa aka yi ma wato lam yakun ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakkina. Wannan munfakkina a matsayin wato khabaru kana, don haka aka yi mishi wato nasba, nasba ta hanyar ya'un da aka sa mishi maimakon wawu. Allah ya ce hatta ta'tiyahumul bayyina, hatta anan da ma'anan gaya, ma'ana ila an ta'tiyahumul bayyina, har zuwa sanda hujja ta zo musu. Ma'ana wannan wuri shine kafirai Yahudawa da kafirai Kiristoci da kafirai mushrikai masu bautar gumaka, larabawansu da waɗanda suke ba larabawa ba, dukkaninsu ba za su taɓa barin abin da suke a kai ba, sawa'un kafircin na shirka ne ko kafircin na ƙin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga cikinsu ba wanda zai bari har sai Allah ya aiko annabin nan da aka ambata a cikin attaura da injila, wa rasulan ya'ti min ba'd ismihi Ahmad, wanda dama sun kasance sun gaskata da shi fil jumla, suna jiran shi, suna ba da labarin cewa yana nan tafe, kuma suna yi wa sauran kafirai alƙawarin cewa idan ya zo za mu haɗu mu da shi mu yi maganin. Da Allah yake cewa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Da can sun kasance suna yin zance ga sauran kafirai cewa za mu haɗu mu da annabin ƙarshe mai magano. Da annabin ƙarshen ya zo sai suka kafirce mishi. Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, cikin baqara ko, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'atna 'ala alkafirin. Kaga Allah ya ce sun kasance yayin da littafi ya zo musu wanda yake gasgata abin da ya gabace shi, Qur'ani ya zo, kuma Qur'anin ya gasgata abin da ya gabata na attaura da suka sani da injila, amma sai suka canza magana, sai suka ƙaryata abin da da suka zama sun yi imani da shi. Haka Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim kannahum la ya'lamu. Allah ya ce wato yayin da manzon ya zo musu daga gare daga Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yana gaskata abin da suke tare da shi, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, yana season yana tsara su, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Wannan aya sai Allah ya ce nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, wasu sashe daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah bayan bayan su, suka ƙi yin imani. Wannan shine abin da Yahudawa suka yi na taurin kan ƙin yin imani. Su kuma mushrikan Makka suka ci gaba da bautar gumakansu, ba su yi imani ba. Allah ya ce
Allah yake cewa wato lam yakul ladina kafaru bi alkitabi
wal mushrikeena hum fakina
hatta ta'tiyahum albayyina ko da mata ta'tiyahum albayyina shine muke magana albayyina shine wato alhujjatul wadiha hujja qarara wal alamatu ala sidq da wani abu da ke nuna gaskiya wa huwa ismun manqulun min alwasf asalan albayyina sifa ce amma sai aka dauke ta aka mai ta suna sannan aka sa mishi ta'ut ta'nis ya zama albayyinatu me yasa aka sa mai ta'ut ta'nis saboda yana tsayawa matsayin wasu kalmomi guda biyu wanda suke mu'annasa sune ash-shahada aw al-aya kamar yadda Allah yake faɗa misali wa qalu laula ya'tina bi ayati min rabbi sai mai Allah yace bai abai Allah yace awalam ta'tihim bayyinatu ma fi sufil ula cikin baha kaga Allah ya bada labarin suna tambaya suna tuhuma cewa me zai hana a zo musu da aya sai Allah ya kira wannan ayar da suna bayyana yace awalam ya'tihim bayyinatu awalam ta'tihim bayyinatu ma fi sufil ula saboda kashi za ake ce mata bayyana ba a ce albayyin kadai ba a ƙara ta'ut ta'nis wanda kuma ba wai mu'annas ne hakiki ba saboda kalmar tana tsayawa matsayin ko dai kalmar al-aya ko kalmar ash-shahada to wannan aya idan muka lura za mu ji ta wata bambara kai ko ko ku ji ta wani iri ba fasara ana ta akamuna akamutan ko kun ji fasarar ta fita fasarar ta yi wani akwai sarƙaƙiya to haka malamai suka dinga fama da ita za a zo a yi ta bayaninta a yi ta tawili a yi ta taqdiri shine har Ibn Ashur yake cewa cikin tafsirinsa yake cewa istas'aba alal mufassirina tahsilu ma'al ma'ana almustafad min hadhihi alayati alarba'i min awwal hadhihi sura ayoyi hudun nan lam yakul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tihumul bayyina rasulun minallahi yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqa wannan ayoyin guda hudu yace to wadannan ayoyin sun ba malaman tafsiri wahala ba dan kadan ba istas'aba alal mufassirina yayi wahala ga malaman tafsiri tahsilul ma'ana almustafad su iya tattara ma'anar da za a iya ganowa min hadhihi al-ayati al-arba daga waɗannan ayoyi guda hudu min awwali hadhihi as-sura a wannan farkon sura tahsilan samo wadda yuntaza'u min lafziha wa nazmiha in dai an ce a tsaya iya lafazinta da zubin ayar to zai wuya a gane ma'anar sai an nemi taimakon wasu ka'idojin larabci da wasu taqdirat da makamantansu al-imamu al-wahidi shi kuma sai yake cewa hiya min as'abil qur'ani nazman wa tafsiran wannan aya a cikin duka al-qur'ani tana daga cikin mafiya wahala fahimta zubin zancenta da iya fassara ta wannan fa duka wasu gidda malamai ne na tafsiri suke wannan magana in ka je kanta kuma zaka ga dogon bayanan da suka yi shi ibn al-arabi al-wahidi da makamantan suna ta kokarin su fahimtar da mutane ma'ana ayar me ya kawo iskali a cikin ma'ana ayar abubuwa guda biyu farko zubin lafazin na biyu abinda ayoyin suke bayarwa an kada su ga baki da wannan ayar tana cewa kafirai iri guda biyu da yahudawa da mushrikai ba za su yi imani ba har sai lokacin da bayani ya zo dalla-dalla me ye wannan bayanin dalla-dalla sai Allah ya ce shi ne zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da ana sa ran da zaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su imani to kuma ga aikace ba haka ya faru ba kaji wannan iskali ne a cikin ma'ana lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina kafirai mushrikai da ahli kitabi ba za su zama munfakkina ba za su canza daga abin da suke ba hatta ta'tiyahumul bayyina har sai hujja ta zo musu me hujjan sai Allah ya ce rasulun minallahi wannan rasul minallahi badal ne hatta ya atiyahum rasulun minallahi yatlu suba mutahara har sai wani manzo ya zo musu daga Allah yana karanta musu takaddu masu tsarki to wannan manzon da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo ya karanta kuma ba su yi imani ba mafiyansu fariqan kadzaba wa fariqan haqa alaihi alqaul wasu sun yi imani wasu sun ki imani wasu sun imani wasu sun ki to sannan sai Allah ya ce fiha subun
fiha
subun fiha menene
kutubun bayyina
fiha kutubun qayyima ko a cikin wannan takaddu da zai karanta musu akwai dokoki masu ƙarfi masu kyau wa ma tafarraqa allazina utul kitaba sai kuma Allah ya ce waɗannan ahlul kitabi din ba su rarraba ba sai da wannan bayanin yabo alalin kuma a tarihance ahlul kitabi sun riga sun rarraba amma akwai duka wannan akwai yadda malamai suka warware za mu ji warware da suka yi gurgurdan iko insha Allah aya ta farko abin take nufi shine tana ba mu labarin halin da kafirai suka kasance ne nau'i biyu kafin zuwan musulunci kafirai a wancan zamanin iri biyu ne sune kafirai kiristoci da yahudawa yahudawa suna nan a madina a banu kainuka banu nadir da banu quraiza da kuma wasu wadanda suke khaibara su kuma kiristoci suna kasar yaman galibin a lokacin larabawa da suka zama kiristoci mutanen kasar yaman ne su kuma kasar makka hijaz kenan wato makka da taifa da wuraren da ke kewaye da ita da hatta basra wato madina kenan larabawa da su da makwabtansu ko wanda suke tare da su su kuma suna bautar gumaka to duk waɗannan kafiran a cikin su ba wanda zai samu hanyar da zai bi ya samu ya tsira inda ba dan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda babu wani abu na shari'a da ya saura a hannunsa gabaki daya to me yasa da shari'a ta zo wasu ba su imani ba domin ita wannan ayar ba ta zo ne da bayanin cewa sharadin shari'ar su kadai shine bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tana nuna albarka da za su iya samu har samu shari'a shine in sun riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan annabi ya musu bayani kuma suna buƙatan tawfiki daga Allah madaukakin sarki kamar yadda ayoyi suke nunawa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka iya shiryar da wanda kaso Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bayanin shari'a ne kawai ta fuskar bayani kamar yadda Allah yake cewa kadhalika ahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai Allah ya ce mene wa innaka latahdi kaga Allah ya ce qur'anin nahdi bihi man nasha'u mu muke shiryar da wanda muka so inji Allah shine yace hidayatu imanin wa taqwan wa qabulin shiryarwa na mutun yayi imani ya dai karba daga Allah ne sannan wa innaka latahdi fa da aka fada a gaba shine ita kuma hidayatu tawfiqin wa bayanin i'abuna hidayatu irshadin wa bayanin afwan kai zaka iya mutane bayani ka nuna musu gaskiya idan Allah ya so ya ba su tawfiki sai su karba kaga kenan babu iskali a cikin ayar amma ba zai a fassara ta ba kamar da suka ce sai an gayyato wasu ayoyi su mara ma ma'anar baya amma aka faɗi tsuran ma'anarta to za a ji shi wani iri saboda haka wannan aya ta farko abin da take cewa shine sharadin samun shari'a shine zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba wai a gurin larabawa kadai da yahudu da kiristoci ba duk duniya babu inda za a samu shari'a sai an bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an bi alqur'anin sa sai an bi hadisin sa sai an bi fassarar sa sai an bi irin tafarkin sa idan aka aje wannan to duk abin da za a yi ba shari'a bane koda an ga wani abu na shari'a a cikin sa to bai kai irin shari'ar da ke cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da shi annabi yake cewa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka aya abin take ba mu labari shine halin kasantuwar kafirai kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu inda za su laluba su ga haske duk abin da suka kama sunan shi bata ba za su samu dalilin shari'a ba sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu. To abu na gaba da ya kamata mu kalla shine, ashe waɗannan mutanen tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirai ne. Duk ashe kafirai ne, Allah ya kira su da kafirai a wajen bada labarin halin da suke ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lam yakul ladina kafaru bi alkitabi wal mushrikina munfakkina, kaga Allah ya kira su suna kafirai. Kuma aka ce hatta, wanda take nuna gaya, wato wancan wani zance ne na labarin baya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yaji wasu daga cikin sahabbansa suna labarin wasu iyayensu da kakanninsu suna yabansu. Sai Annabi ya ce, ya kuke alfahari da wasu mutane wanda tuni sun zama garwashin wuta, kamar da Allah yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nari, kun kasance a bakin gaɓar wuta, fa anqadhakum minha, sai Allah ya tseratar da ku daga wannan bakin gaɓar wutar sakamakon aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, misali na da misalin ku, kamar misalin mutum ne da yake jin sanyi sai ya hura wuta, yabo yana jin dumi, sai fari da kwari da kyankyasai suka zo suna kokarin shiga, yana ta tutture su, ya ture su kar su fada su kone. Dan haka shi yasa a kafiran Makka ba a lissafin su cikin ahlul fatra. Idan an zo magana akan ahlul fatra, da ma'anar cewa waɗanda babu doka a kansu, to ba su banda kafiran Makka a ciki. Domin kafiran Makka sun taso asali da akwai addini a garin. Annabi Isma'il anan ya taso ya wa'azi. Ka'aba da ake zuwa a yi wa Allah tauhidi a wajenta, a kadaita Allah a ce labbaik Allahumma labbaik a Makka take. Amma su amur dan Luhai suka kawo musu botar gumaka, suka halakar da su, suka bar botar gumaka. Dan haka ba a lissafin su a cikin ahlul fatara. Tare da cewa su ahlul fatara tabbas akwai su, akwai yiwuwar samuwar su. Kuma shari'a ta zo mana da bayani akan me zai faru da su an ji alkiyama. Daga cikin hadisai, Imam Abu Dawud ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, za a tattara wasu al'ummomi waɗanda ba su taɓa jin labarin annabta a duniya ba, sai a ce ku tafi wuta, sai wasu daga cikinsu su kama hanya su tafi wuta, sai wasu kuma su tsaya su kangare. Sai a ce, me yasa kuka kangare? Sai su ce, ya za a ce mu tafi wuta bayan ba a taɓa aiko mana da saƙo ba? Hukumanci aka ce ku dawo, me yasa kuka tafi? Suka ce, saboda an umarce mu tafi. Sai mala'iku ko kuma a wata riwaya sai Allah ya ce, to wannan shi ne hukunci tsakanin ku. Waɗancan da suka kama hanya suka tafi wuta su ne masu lafiyar zuciya, waɗanda a nan duniya da sun riski shiryar za su bi, kamar yadda suka bi wannan umarnin. Ku kuma da kuka kangare kuke ja'in ja, wannan alama ce akan ko a duniya idan an kawo shari'a ba za ku ba. Da haka ku ku dawo ku tafi aljanna, su kuma su tafi wuta. Da wannan yanzu hukuncin Allah ne, kuma Allah yana yin abin da ya ga dama ne. Yawwa, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun fa'alun lima yurid. To haka Allah zai wannan hukuncin, ɗaya daga cikin hukuncen da za a musu kenan. Allah ka tsare mu,
amin.
Saboda haka wannan kiransu da Allah ya da suna lam yakul ladina kafaru min ahlil kitabi, da Allah ya kira su da suna alladina kafaru, wannan ishara ne akan cewa dama kafirai ne. Ba ma kafiran nau'i biyu ne anan, akwai ahlul kitabi, akwai almushrikina. Za mu ji cewa idan an je gaba za a ware ambatansu, da Allah yake cewa innal ladina
kafaru min ahlil kitabi,
innal ladina
kafaru min ahlil kitabi
wal mushrikina fi darajatin jahannam. Ba nan ba, kafin nan
kama ta farraqa alladina
utul wa ma ta farraqa alladina utul kitaba. Kaga nan su kare aka ware, saboda su ne suke da littafi, kuma su ne suka wawwaru, suka kasu gida-gida, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun kasu har gida 72 ko da ɗaya ko. To wannan kenan. To sai Allah ya ce, mun fakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Yau abu na ƙarshe da muke so mu ambata akan wannan aya shi ne, da Allah ya ce al-bayyina, ya ce ahlul kitabi wal mushrikina, an yi adafi ahlul kitabi min ahlil kitabi wal mushrikina, aka hada su ta hanyar wawu. Wal atafu yaqtadi lil mughayara, malamai suka ce duk abin da aka ce kaza da kuma kaza to wannan adafin yana nufin abubuwan ba daya bane shine al'asu sai dai ke ana iya samun inda zai zama adafin bai bambanta ba kamar yadda muka karanta a baya cikin suratu inna anzalallahu tilkal qadari wa ma adraka ma laylatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu mala'iku da kuma jibrilu dan mala'iku da jibrilu duka cin su dai ne amma akai adafi to wannan ya fita daga asalin kaida amma nan da aka ce min ahli kitabi wal mushrikina daga ahli kitabi da kuma mushrikai wannan yana cewa ahli kitabi da mushrikai daban-daban ne to daga nan ne malamai suka fara daukan kaida na bamu ta tsakanin ashirku wal kufur hal kullu kufrin shirkun wa kullu shirkin kufrun aw bainahuma umumun wa khusus shin kowace shirka kafirci ne ko kowane kafirci shirka ne ko kuma akwai inda suke haduwa da inda suke rabuwa ita dai shirka ita ce bautawa wani Allah sawa'un shi kadai aka bautawa shi wani Allah ko an bautata mai tare da bauta Allah wannan shine shirka shi kuma kafirci shine fandarewa Allah da abinda shari'a ta hukunta cewa irin wannan fandarar fita ne daga musulunci dan haka zaka ga in aka dauki kafirci to yafi fadi kafirci abu ne iri daban-daban akwai kufur shirkin shine wannan din akwai kufur inadin shine irin na mutanen Makka din taurin kai akwai kufru ilhadin akwai kufru takdhibin fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi'atillahi yajhadun wannan shine inad kenan taurin kai wanda mutum za a rasa yadda za a fahimtar da shi akwai kuma kufru takdhibin shine irin na fir'auna da yace ma bai yadda akwai Allah ba kaga su mutanen Makka sun yadda akwai Allah amma taurin kansu ya hana su suba Allah sannan akwai kuma kufru ilhadin shine kafirci irin na canzawa Allah ma'anar sunayensa ko siffofinsa ko wani abu makamancin haka sannan akwai kufru zandaqatin kafirci ta hanyar bujirewa dokokin Allah alalin kana cikin musulunci to akwai kuma kufru ihlalin ko kufru tahrimi ma ahallallahu kafirci ta hanyar wato halasta abin da Allah ya haramta kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wancan sahabi Adiyu dan Hatim ko cewa malaman kristoci suna halasta musu abin da Allah ya haramta ko su haramta musu abin da Allah ya halasta kuma su biye musu Annabi ya ce mushi fatirka ibadatuhum to kaga ashe kafirci wani babban zaure ne wanda a cikin shi akwai abubuwa iri daban-daban mabambanta komai da gurgurdan nauyinsa da gurgurdan muninsa da ficewarsa daga musulunci akwai ma kufrun duna kufrin kafirci wanda bai kai kafirci ba kaga wannan duka nau'o'i ne saboda haka magana mafi inganci ita ce wannan cewa kafirci yana sama da shirka ita shirka wani nau'i ne na kafirci amma akwai malaman da suka faɗi akasin haka suka ce a'a shirka dole a ware mata gidanta daban saboda muninta da yadda Allah ya tsane ta da yadda Allah yayi alƙawarin cewa duk wanda yayi ta ba shi ba Allah ba shi ba rahama Allah indai mutu yana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kaga bai ce an yukfara bihi ba me yasa ya ware shirka saboda tsabar muninta amma kafirci ana iya samun wanda zai yi kafirci wani nau'i na kafirci wanda bai kai fita daga musulunci ba kuma yana iya tsira mu ji wannan wanda bai kai fita daga musulunci ba yanzu kamar yan bid'a a cikin sakon bid'a da suke mukaffira ne amma wani yana yin ta bai fita daga musulunci ba saboda qawaid da fitarwa ba su kai ba akwai wancan mutumin da yace idan ya mutu a kona gawarsa a sheƙata akan iskar teku wannan abin da yake itikadin cewa akwai dabarar da zai yi kai tashi gaban Allah kafirci kafirci domin yanzu yana ganin yana da wata mafita bai yadda cewa za a tashi matattu ba kaga kafirci ne ko amma kuma ai ya kai labari saboda ba wai ya kudirce rashin yiwa abun bane, a tsaban neman mafita ne. Haka mutumin da annabi ba da labari kwatankwacin yadda Allah yake farin ciki game da bawa, idan bawa ya tuba ga Allah kaman ɗayanku da abin hawansa da abincinsa da guzurinsa suka bace a dokar daji cikin sahara, ya rasa yadda zai yi har ya cire rai daga, ya yanke kauna daga tsira, yana ya tsuguna yana jira mutuwa ta dauke shi kawai, sai wai ga yagara kumin da abincin da komai, sai ce Allah kai ne bawa, ni ne Ubangiji. Sai annabi ya ce yayi kalmar kafirci saboda tsaba farin ciki, amma annabi ya ce ya kafirta ba. Duk wannan sanan mana yuwar mutum ya faɗo wani abu na kafirci saboda jahilci ko saboda wani uzuri ya kai labari, ko mun gane yana yuwa, ba ana cewa mutum ya je yi bane, amma ita shirka ba ta da wannan uzuri. To kaga tafi muni kenan, ita shirka ba ta da wannan uzuri. In dai mutum ya shirka ya bauta wa wani Allah, jahilci ko wasa ko rashin sani ba zai zama mishi uzuri ba, Allah ba ya ɗauka ba kawai. Sau daga jama'a mu kiyaye duk wani abu da za a ce mana shirka ne, ko da contemplating ake akan shirka ne ko ba shirka ba, to ka janye jikinka kawai. Kamar a ce wannan wayar ne da akwai wuta a jiki ko babu, ka ce bari ka taba ka gwada, ai sai ka ce kawai a bar ta kawai. Don haka irin su guru da laya ɗin nan da tsuguno da waye da ake rigima akan shirka ne ko ba shirka ba, yan ma zaman lafiya ko ka bar su. Saboda in ba shirka ba ne ka tsira, dama ba ka yi ba. Idan ko shirka ne, eh ba ka yi ba ka tsira har yanzu, ko in dai ba ka yi ba, ko shirka ne ko ba shirka ba ka tsira. Don haka ce ga wasu ƴan damfara da suka ɓace mutane kuɗi a wayoyi irin ƴan yahudun nan, in ba ka shiga saɗin zama na ronka da su ka tsira. Amma wanda ya ce bari ya gwada wayansa, to zai iya suna mashi fishi wayo. To haka shirka take. Duk abin da aka ce malamai suka ce ya yi kama da shirka, to ka bar shi kawai, saboda shi ne zaman lafiyanka. Ko da an je ya zama ba shirka ba ne, dama ba kai ba. Amma idan ko kai aka je ƙarshe ya zama shirkan ne, to aiki ya lalace, Allah ka tsare mu daga lalacewa aiki.
Amin.
Na'am.
Wannan mutunci na halittarsa yana iya haɗuwa da yara da suka rasa balaga.
Banda yara a ciki, yara hukuncinsu daban. Akwai babi da Imam al-Bukhari tambayar da yake hukuncin mushrikai da suka rasu suna shirka, shin zai shafi yara banda yara? Imam al-Bukhari ya babi yayi akan abin da ya shafi yara wanda ba na musulmai ba, da su da yaran musulmai duka hukuncin su daya. Yayi babu kai yana nan a cikin kitabul janayiz insha Allah. Wallahu a'lam. To ina ganin bari mu dakata
ga mu. Ana fa ai ayan nan a ta biyar ne.
A wannan ne
ta hudu. Ita biyar kenan.
Ina ne?
Kama umiru illahi.
Kama umiru illahi abujallah mukhlisa lahu ad-din.
Lahu ad-din.
To nan ne za a tsaya sai ya zama aya ko? Kuna fa sai ya zama sabo aya, shine inda aka raba ba ayar karshe ba.
Na'am.
Jazakumullahu khairan. Ina ganin bari mu dakata nan. Lokaci ya kure. Lokaci ya kure a aya daya. Mun zo sai mu tashi aya ta biyu, tace fadan Allah menema rasulun minallahi yatrusu fa mukahara. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Amin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Amin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna.
Amin.
Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.